sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 9 ga watan Maris na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa masu fashin baki kan lamuran siyasa a Najeriya na bayyana yadda addini da bangaranci suka yi tasiri a zaben shugaban kasar da aka gudanar makonni biyu da suka gabata. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron fadakarwa ga matasa kan wannan da ma bangar siyasa. ‘Yan Najeriya da ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar sun bayyana yadda suka ji da ɗage ranar zaben gwamnoni a daidai lokacin da wasu tuni suka kama hanyar zuwa zaben. Za mu kuma kawo muku rahoto na musamman kan tarihin siyasar jihar Kebbi dangane da sha'anin zaɓe. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To amma fa duk kafin waɗannan, ga Aisha Mu'azu da labaran duniya.
Barkanku da wannan dare masu sauraro, ga cikakkun labaran duniya. Wata babbar kotu a birnin New York ta bada umarnin karɓa wani jirgin sama samfurin 737 wanda farashinsa ya kai dala miliyan 25, mallakin wani kamfanin makamashi na Rasha wanda ta ayyana a matsayin takunkumi kan mamayar Rasha a Ukraine. Jirgin saman ya kasance mallakin kamfanin mai na PJSC Rosneft, wanda shalkwatarsa yake Moscow, kuma mallakin Igor Ivanovich Sechin, wanda aka yi wa takunkumin. Mai shari'a akan wato mai shari'an da ke Brooklyn a jiya Laraba ya ce kamfanin ya saba takunkumin da ya haramta wa jirage kirar Amurka shiga Rasha ba da lasisi ba. Hukumomi sun ce jirgin ya yi ta shige da fice bila adadin a tsakanin Rasha da wasu kasashe a shekarar da ta gabata. Tun a shekarar 2014 ne jirgin ya shigo Amurka. Kamfanin bai amsa sakon email din da aka aike mishi ba don yin bayani. A yau Alhamis ne Malaysia ta kama tsohon firaministanta Muhyiddin Yassin, inda ake tuhumarsa da cin hanci a cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawan ta ce an kama Muhyiddin ne bayan da ya amsa tambayoyi a game da wani sharin wato shirin farfado da komadar tattalin arziki da gwamnatinsa ta kaddamar. Muhyiddin, wanda ya taɓa riƙe mukamin firaminista na tsawon watanni 17 daga 2021 zuwa 2022, ana tuhumarsa ne da wuce gona da iri da kuma yin sama da fa'i da kuɗaɗen gwamnati. Tun bayan da tsohon firaministan da jam'iyyarsa suka sha kaya a hannun firaminista Anwar Ibrahim a watan Nuwamba ne aka fara tuhumarsu. Ko da yake Muhyiddin ya ƙi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi, inda ya bayyana su da bita da kullin siyasa. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda Koriya ta Arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis. Hafsoshin kudancin na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin Namfo. An kai wannan harin bayan da kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai faɗi a ji ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa a shirye ƙasar take ta ɗau mataki mai tasiri cikin gaggawa akan Amurka da Koriya ta Kudu, yayin da ƙawayen suke ƙoƙarin faɗaɗa atisayen soji domin ci gaba da yi wa Koriya ta Arewa barazanar harin makamai masu linzami. To kada a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bada rahoton cewa Rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar daban-daban wanda ya sanadiyar kisan akalla mutane 5. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓe rokokin Rasha 34 cikin 81 da suka harbo, sannan sun harbe jirage marasa matuƙi kirar Iran guda 4 wanda dakarun na Rasha suke amfani da su. Gwamnan yankin yammacin Lviv ya ce mutane 4 ne suka mutu lokacin da rokar ta afka wata unguwa inda mutane ke zaune. Gwamnan yankin Odessa Maxim Marchenko ya ce rokokin Rashan sun afka kan na'urar samar da makamashi wanda ya jefa yankin cikin duhu. Marchenko ya kuma faɗi cewa harin ya lalata gidajen mutane, sai dai kuma babu rahoton wanda ya yi rauni. Daga karshe dakarun Isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen Falastinawa a birnin Janina yau Alhamis, inda suka kashe ƴan gwagwarmayar jihadin musulunci wanda suka ce sun yi zargin sun yi harbe-harbe a yankin. Mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne, wanda sojojin Isra'ila suka ce suna zargin su da kai wasu hare-hare, inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen Jaba wanda ke kudancin Janina da ma yankin da suke. Homesh, wani matsuguni a bayan gari wanda aka tada mazauna garin a shekara ta 2005, amma a yanzu ya zama makarantar addini. Wannan lamarin ya auku ne a ranar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai kai ziyarar aiki Isra'ila, inda ake sa ran zai tattauna batun tashin hankalin da ke daɗa ta'azzara a gabar tekun Gaza. Dubban masu alhini wasunsu ɗauke da tutar Falastin, ƙyallayen manyan ɓangarorin Hamas, Islamic Jihad da fata suke ta faɗin sai mun rama, suka shiga tawagar jana'izar mutane ukun da aka kashe yayin da masu bindiga suka yi ta hari a iska.
To a gaida Aisha Mu'azu wadda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Masu fashin baki a Najeriya na bayyana yadda bambance-bambancen addini da bangaranci suka yi tasiri a zaben shugaban kasar da ya gabata, duk da cewa hukumar zaben kasar na bayyana cewa hakan ya saba ka'ida. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Na tambayi wani kwararre a Najeriya, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ko to wace fuska yake kallon hakan?
Ana iya ce lalle bangaranci da bambancin addini ya taka rawa, kuma ana iya ce in an duba sakamakon bai taka rawa kamar yadda muke tsammani ya taka ba. In ka duba sakamakon da suka fito bayan an yi zaben, ya nuna akwai bangaranci yadda mutane suka yi zabe, kamar a kudu maso gabas na kasar nan, inda dan tarakara guda ne wanda ya fito daga wannan sashin ya kusa cinye komi da komi. Amma in ka duba wuri irin su Legas da sauransu, sai ka ga kamar abin ba haka bane. Za ka ga kamar in ka duba sakamako da ya fito daga jihar Benue da jihar Taraba, inda gwamnonin biyu suka kasa cin zabe. So abin dai ana iya ce da faduka ne. Akwai wurare da wannan abin ya fito sosai, bangaranci da bambancin addini, akwai kuma inda ake tsammani haka din zai faru bai faru ba. Amma ba shakka wannan zaben ya fito da wani bambance-bambance da ake da shi na addini, kabila, tasirinsa a ƙayyadaddun tasiri ne.
Mai bishara Pastor Yohana Buru ya ce ba ko tantama malaman addinai sun taka rawa wurin jin ra'ayin masu kada ƙuri'a yayin da suke huduba a wuraren ibadu.
Malamai a ta kowane bangare sun yi amfani da mambarinsu domin ida da sakon da 'yan siyasa suke bukata domin cimma burorinsu. Wannan ba kiran Allah ba ne.
Limamin Musulunci Sheikh Halilu Maraya ya ce ba daidai ba ne nuna bambancin addini a siyasance.
Na farko dai a addinance, addinin Musulunci yin wannan yakan sa a zaɓi mutanen da ba su cancanta ba. Idan kuwa aka zaɓi mutanen da ba su cancanta ba, to al'umma ba za ta ja abin da ya kamace ta cancanta ba. Sannan kuma bayan haka ga kan raba al'umma din. Yanzu misali ke Goodluck Jonathan ba musulmi ba ne, amma ya gina makarantun tsantsaye a wajen 157. Amma a wasu jihohin ba za ka gani koran ma malaman tsantsaye aka riga yi da sauransu.
To ko mai hukumar zaben Najeriya ke cewa akan haka? Hajjia Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya.
Dokar zaɓe sashi na 97 sakin layi na 1 ya yi hani ga 'yan takara ko jam'iyyu na siyasa su je wuraren ibada suna yakin neman zaɓe. Dokar zaɓe ya yi magana kawai babu mutumin da aka bashi dama ya je wurin ibada ya yi yakin neman zaɓe.
To ban sani ba ku a hukumar zaɓe, misali a hukumance, kuna da masanancin rodansu malamai na amfani da wuraren ibadu domin yin campaign?
Wato mu ba mu wannan masaniyar, idan kuma ya zo mana za mu yi bincike, idan haka aka tabbatar da hakan za a hukunta mutum daidai da laifin da ya aikata.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja. To akan wannan matsala ta tasirin addini da bangaranci a zaben Najeriya da kuma musamman bangar siyasa, muryar Amurka ta gudanar da wani taron fadakarwa a Abuja wannan karon ga matasa makonni biyu bayan gudanar da irinsa ga mata. Wakiliyar mu a Abuja Halima Abdulra'uf tana dauke da karin bayani.
Wannan taron da yana zuwa ne ɗan makonni biyu bayan gudanar da makamancin sa da ya gayyaci mata waɗanda ke neman takarar siyasa a matakai daban-daban a fadin kasar, inda suka yi kira da a gudanar da na matasa waɗanda su aka fi amfani da su a sha'anin bangar siyasa, kamar yadda malama Grace Alheri Abdu ta yi ƙarin bayani.
Makonni biyu da suka shige da muka yi na mata, mata sun ambaci matasa ƴaƴansu a matsayin su ne ake amfani da su wajen bangar siyasa. Sun ambaci batun shaye-shayen miya gun kwayoyi, sun ambaci batun rashin ingantaccen ilimi, matsalar rashin ayyukan yi da matasa da suka zama sanadiyar amfani da su wajen yin bangar siyasa. To mun ga cewa ko ba komi, duk da yake zabe ɗaya rage shirin da muka yi shiri ne da mutane suka kalla kai tsaye, saboda haka matasa duk inda suke ba a Najeriya kaɗai ba, duk fadin duniya za su amfana da tattaunawa da aka yi.
A yin jawabi bayan taron, shugaban kungiyar fafutuka kare haƙƙin fararen hula wato SISLAC Awal Musa Rafsanjani ya ce
sai wannan taro da gidan radio na muryar Amurka ya hada ya zo akan lokacin da ake bukatarsa a Najeriya, ganin yanda da dama mutane suke raba kan al'umma, suke neman su kawo siyasar kabilanci da addini da bangaranci, kuma yayin da ake kamar ba da bitar kan cewa samari kar su da ai banga da su ko kuma a ba su kwaya da makamai su je su yi abin da ba daidai ba. To daman akwai yan kasuwa masu ci da addini, masu ci da kabilanci, masu ci da bangaranci, saboda haka lokacin wannan zabe sun yi amfani da wannan damar da suke da shi na kiran hankalin magoya bayan su don su je su zabe na bangaranci ko kuma na addini. To wannan ba zai kai su ko ina ba, kuma wannan ba zai kawo ci gaba mai daurewa a yankunan su ba.
Ambassador Eniola Cole ita ce babbar director kungiyar Next Action mai fafutukar wayar da kan matasa a game da siyasa.
Ranan sati lokacin zabe ne na gwamna da ƴan majalisun dokokin jihohi, ya kamata mutane su fita domin mun san wai harkan zaben yana da mahimmanci. Idan sun gama su sa ido zuwa har collation center din su gankan da abubuwa yake. Idan suna da wani damuwa za su ma iya su turo mana report zuwa ireport@nestaction.org, za mu hada shi a cikin report namu. Mutanen INEC suna duba reports din nan, sun riga sun fada wai election na sati za su yi shi da kyau, ya kamata mu ba su wani dan benefit of a doubt, mu ba su goyen baya.
A wani bangare kuma, mukaddashin director mai kula da harkokin zabe a birnin tarayya Abuja Malam Garba Ali Ishaq ya ce
a wannan ba karamin aiki ne mai muhimmi ba da BOI ta dauko, kuma an yi bayanai muhimmai waɗanda za su taimaka kwarai da gaske wajen jawo hankalin matasa akan yadda za su fito su yi zabe ba tare da an yi bangar siyasa ba. Ana ta fadakarwa domin hukumar zabe tana da bangare na wayar da kan jama'a ƙasa baki ɗaya da jihohi ko ina. So mun shiga cikin kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sada zumunta wajen wayar da kan jama'a akan su fito su yi zabe. Kada a ga yau mutane gashi sun yi rajista mutum miliyan 93 a zo kuma ana ganin mutane yan kadan ke fitowa.
A yanayin da ake ciki ne, masana siyasa na ci gaba da yin kira ga masu kada ƙuri'a musamman waɗanda suka yi a karon farko, kuma matasa a ƙasar da kada su karaya bayan ganin sakamakon zaben shugaban ƙasa ko kuma dan takarar da suka marawa baya bai sami nasara ba, domin kuwa za a gudanar da zabukan gwamnonin jihohi da ƴan majalisun dokokin jihohin masu muhimmanci a ranar 18 ga watan da muke ciki. Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, har yanzu dai muna kan zaben Najeriya. Yayin da 'yan Najeriya da ke gudun hijira a makwabtan ƙasashe suka yi haramar dawowa domin kada ƙuri'a a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, sanarwar ɗage zaben ta wargaza tsari, wato tsarin da yawa daga cikinsu, waɗanda wasansu ma tuni har sun kama hanya ta komawa gidan. Kimanin 'yan gudun hijira 80,000 daga jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ne ake sa ran za su je garuruwansu daban-daban a Najeriya domin zaben. Kuma daga can Difa ɗin ga rahoton Abubakar Isa.
Ra'ayoyi dai sun sha bamban tsakanin 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar game da wannan matakin na hukumar zaben Najeriya INEC. A yayin da wasu 'yan gudun hijirar ke kalubalantar wannan matakin, wasu kuma na cewa faduwa ce ta zo daidai da zama.
Sunana Zainab Yusuf. Gaskiya wannan ɗaga zaben da INEC ta yi, ba mu ji daɗin ɗaga zaben nan da ta yi ba, saboda tari wasu gujirunsu da suka tafi da shi ma ya kare, wani ma ba zai iya tsaya ba, saboda ɓacin rai in ya tsaya zai ga gujirin shi zai kare, zai jiwo ya dawo. Kaga an yi ba a yi ba, wanda ƙuri'unsu ake so a samu.
Sunana Ali ana can. Gaskiya ne yayi mini haka nan saboda dole muna so mu je mu yi zabe. Amma akwai wasu masalolin da ina gani ya sha gaban mu wanda da kare zamu je mu yi zaben. Amma da aka karasa ti dan zamu samu cikakken lokaci da zamu je mu yi vote ma wanda muke so.
Gaskiya kan lokaci da kai wannan abun gaskiya ni dai ban ji dadin shi ba maganan Allah da Annabi saboda gani nake kamar wata kullakulla ne ake neman shirya ai aka abun akwai wanda suka tafi ni yanzu kaga sad ne ma gata na bayana wanda har mun shirya zamu fara tafiya zaben sai aka ci an dakatar gaskiya ni dai sati na son ma abun ma in tare min ma baran jama'a na ma baran je da su ba saboda wancan karo ma da na je ni ban ji dadi ba inda nake so
kimanin dai ƴan gudun hijirar tarayyar Najeriya dake jahar ta Difa 60,000 ne ake sa ran za su je kasar su ta asali domin gudanar da wannan zaben na gwamnoni da na ƴan majalisar jaha duk da cewa da yawa daga cikin su sun nuna rashin jin dadin su game da dage zaben sai dai a cewar daya daga cikin shugabannin kungiyoyin ƴan gudun hijirar mai suna Mele Ali bai kamata wannan matakin ya shafi yancin ƴan gudun hijirar ba na gudanar da zabe kamar yadda doka ta tanada musu
kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe kosan muka je da safi an daga zaben kuma ba wanda yake zaton ma za a daga zaben da dai abu ne ake yi zaman lafiya ake so a inganta abu kuma ina kira ga ƴan uwan mu wanda mu da muke ƴan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen za mu wasu mu ma sun fita amma ba dadi fi sabilillahi wasu mu ma akwai wanda suka je jiya wasu yau za su je wasu gobe za su je to mu daure mu danne zuciyar mu shine yancin mu zabe shine yancin mu idan baka yi zabe ba baka da bakin magana mu daure mu fita 18 ga wata mu halarci inda ake zaben nan mu je mu yi zabe lafiya mu dawo lafiya mu shine burin mu
tuni da ƴan gudun hijirar na tarayyar Najeriya dake a jahar Difa kimanin 20,000 a cikin 60,000 dake a jahar suka isa kasar ta Najeriya domin gudanar da zaben na gwamnoni da na ƴan majalisun jaha Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
a gaida Abubakar Isa to kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta Abdulrahman Asada Sakkwato Hafsa Madalla a ci gaba da kawo muku rahotanni kan yanayin jihohin Najeriya musamman dangane da abin da ya shafi tarihin siyasa da kuma sha'anin zaben shekarar nan ta 2023 ga Muhammad Nasir da bayani akan jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya.
Kalaka kamar kuka kuri'ar karincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yar shekaru 31 da watanni da kafuwa, jihar Kebbi wadda ke arewa maso yammacin Najeriya an fitar da ita daga jihar Sokoto ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1991, kuma ta yi iyaka da jihohin Sokoto, Zamfara, Neja da kuma jamhuriyar Nijar. Jihar wadda akasarin jama'ar ta manoma ne, ta yi gwamnoni 8, 4 na mulkin soja, 4 na farar hula. Kanal Patrick Aziza shine gwamnati na farko kuma na mulkin soja, wanda ya jagorance ta daga kirkirota zuwa zaben gwamnan farar hula na farko Abubakar Musa Garkuwan Yawuri, wanda aka zaba karkashin jam'iyyar NRC. Bayan sa kuma sai wasu gwamnonin mulkin soja guda 3 daga shekara ta 1993 zuwa 99 da suka hada da Kanal Salihu Tunde Bello, Kanal John Paul Oba da kuma Kanal Ismaila Bature Chama. Dawowar Najeriya a tabarkin demokuraɗiyya a shekarar 1999, Sanata Adamu Aliyu ya zama zababben gwamnan jihar karkashin jam'iyyar APP, aka kuma sake zaben sa karkashin jam'iyyar ANPP har zuwa shekara ta 2007. Bayan sa kuma aka zabi Sa'idu Usman na samu ɗakin gari karkashin jam'iyyar PDP, sai kuma gwamnan mai mulkin yanzu Sanata Abubakar Atiku Bagudu da aka zaba shekara ta 2015 karkashin jam'iyyar APC. Yanzu da yake Najeriya na dab da zaben shugabanni, fitacci daga cikin waɗanda ke neman karɓar gama shugabancin jihar sun hada da Nasiru Idris Kauran Gwando karkashin jam'iyyar APC da mataimakinsa Umar Abubakar Tafidan Kebbi, sai Manjo Janar Aminu Bande mai ritaya mai neman gwamna karkashin jam'iyyar PDP da mataimakinsa Sama'ila Salihu Boyi, da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar PRP Abubakar Udu Idris da mataimakinsa Sani Daudu Tadurga. A tsawon shekaru 31 da watanni da jihar ta kasance karkashin jagorancin gwamnoni 8, har yanzu jama'ar jihar sun ce suna fama da bangarori da dama, sai dai bukatar ta fi yawa a haujin samar da tsaro da kuma kawar da fatara.
Sunana Umar Halliru da ke gara Argungu. Na farko akwai rashin aikin yi, na biyu rashin tsaro yankin wasu wurare, da yawa mutane na son kasuwanci su je wannan gefen su sayi abubuwa, amma ina
ana magana da Mallam Anas Tukur Gulma, ana magana akan rashin tsaro. Yanzu haka ina wada ma yaran nan da an ka doka birni a wuri, har yanzu suna can, uwayen su na nan ko suna bukatar mutanen nan an ce miliyan 100 za a ba su. Ana nan ga gidan talabijin, in zaka kalla kana ganin suna neman taimako. In ka to fannin ƙarya gara aka yi ta noma, da yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGE na jihar Kebbi albashi ne bai sayan buhun taki guda. Ma'aikata ba su da kuɗi, noma ya tsaya, dan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani, dan kasuwa in hwana.
Sunana Zainab Musa. To gaskiya mata suna da bukatar taimako nan Kebbi sosai ga hukuma, saboda bamu da aikin yi sosai, to babu wannan hannun jari.
Sunana Sama'ila Muhammad. To mu dai nan jihar Kebbi muna cikin talaucin nan, don yau in ka ci gobe ba ka ci, abinci bai sayuwa.
Aisha Abdullahi, wallahi mu muna fama da talauci, mazan mu ba su iya dauka na nura ƴaƴan mu, muna talauci yayi muna yawa.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce ta yi tanadi na gudanar da sahihin zabe a zabukan da za a gudanar a wannan shekara a watan Fabrairu da Maris. To ko yaya jama'ar jihar Kebbi ke ganin tsare-tsaren hukumar?
Tunana Nasiru Sa'idu Gulma. Dukkan alamu za a yi adalci, amma duk da haka din an sha gaya mana irin haka tun na harko cewa za a kawo wani katiri da wadda za ta yi zabe da adalci da wani abu a kawo muka yi, still kuma wa'annan muka zaba din ba suna aka ba ba. Amma yanzu kuma in Allah ya so muna sa ran.
To a gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, Allah ya kawo mu rana da kuma lokaci da ni Abdulwahab Muhammad kan gabatar da takaitattun labaran wasanni. Shirin na yau zai duba batun damba, amma da farko za ku ji cewa a wani bangare na bikin ranar mata na duniya da aka yi jiya Laraba a Najeriya, an tuna da irin rawan da matan kasar ne ke suka ke takawa a bangaren wasanni iri daban-daban. An bayyana sunayen mata guda 7 da suka hada da Tobi Amusun, wanda ita ce zakaran duniya a fannin gudun mita 100 a duniya. Ta yi gudun mita 100 ne a cikin dakika 12.6. Saifebo Ofili, yar shekara 20, ta wakilci kasar Najeriya a wasanni na kasa da kuma na kasashen waje. Ta ciro lambar azurfa a tseren mita 200 a wasannin kasashen renon Ingila da aka gudanar a birnin Birmingham, kasar Ingila a shekara 2022. Sai Asisat Oshola ta haskaka ne a duniyar kwallon kafa, inda ta kasance mace da ta fice kuma ta shalle kowa a yawan zura da kwallaye na mata 'yan kasa da shekaru 20 a gasar cin kwallo na duniya a shekarar 2014. Sannan kuma gidan BBC ta zabe ta a matsayin macen shekara ta 2015, tana kuma taka leda ne na kwararru a club din mata na Barcelona. Sai Mary Osijo tana daga cikin matan da suka taka rawa a fannin daga karfe mai nauyin kilogram 87, ta ciro lambar azurfa a wasannin kasashen renon Ingila a shekara 2022. Sai Chimaka Nadozie, ita ma mai wasan kwallon kafa ce, tana mai tsaron gida a club din Paris FC a rukunin farko, wato Division 1, tana da shekara 19. Aka sanya ta a club din Falcons da suka yi gasar kwallon kafa na mata na duniya a shekara 2019 a Faransa. Sai kuma Jizaya Oparanozi, matsayi na 6, ita ma mai wasan taka leda ne, tana wasan gaba ne a jami'ar Wuhan a kasar Sin. Tana daga cikin 'yan wasan kwallon kafa da a yawancin lokuta kan buga wasa wa Najeriya. Ta buga wasan kwallon kafa na mata a shekara 2011 da kuma 2015 da kuma 2019. Sai kuma mace ta 7, Odunayo Adekoroye, ita dai 'yar kokowa ce, ta ciro lambar zinare a ajin masu nauyin kilogram 53 a gasar wasanni na kasashen renon Ingila a shekara 2014. Sannan ta samu tagulla a gasar kokawa na duniya a shekara 2015. Abdulham Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Tala a takaicen, wata babbar kotu a birnin New York ta bada umarnin karɓa wani jirgin sama samfurin 737 wanda farashinsa ya kai $25 million, mallakin wani kamfanin makamashi na Rasha wanda ta ayyana a matsayin takunkumi kan mamayar Rasha a Ukraine. A yau Alhamis ne Malaysia ta kama tsohon firaministan ta Muhyiddin Yassin, inda ake tuhumarsa da cin hanci da cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawar ta ce an kama Muhyiddin ne bayan da ya amsa tambayoyi a game da wani shirin farfado da komadar tattalin arziki da gwamnatinsa ta kaddamar. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzabi masu gajeren zango wanda Koriya ta Arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis. Hafsoshin kudanci na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin Namfo. An kai wannan harin bayan da kanwar shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai fada a ji ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa a shirye kasar take ta ɗau mataki mai tasiri cikin gaggawa akan Amurka da Koriya ta Kudu, yayin da ƙawayen biyu suke ƙoƙarin faɗaɗa atisayen soji domin ci gaba da yi wa Koriya ta Arewa barazanar harin makamai masu linzami. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa Rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar daban-daban wanda ya yi sanadiyar kisar akalla mutane 5. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin Rasha 34 cikin 81 da suka harbo, sannan sun harbe jirgi marasa matuƙi ƙirar Iran guda 4 wanda dakarun na Rasha suke amfani da su.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu a halin yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na nake muku fata alheri, ma'assalam.